sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum, barkanku da subahi. Da fatan an wayi gari lafiya. Aisha Tisle ce tare da Sarfilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na Laraba 26 ga watan Agustan shekara ta 2020. Kafin ku ji abinda muke tafa da shi ga Sarfilu da kanin labarai.
Uwar gidan shugaban Amurka Melania Trump ta faɗa wa Amurkawa a daren jiya Talata dalilin da ya sa ya kamata su sake zaben mijinta shugaba Donald Trump. Afirka ta yi wani muhimmin tarihi. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ayyana nahiyar a matsayin wadda ta shawo kan kwayar cutar polio. Mahaifin Jacob Blake, bakar fatar Amurka da wani dan sanda, ya harba ranar Lahadi a birnin Kenosha na jihar Wisconsin. Ya ce ɗansa ya samu shanyewar rabin jiki.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa a yau aka shiga kwana na uku a babban taron jam'iyyar Republican a nan Amurka da ake gudanarwa ta yanar gizo.
Ganin cewa jam'iyyar Democrat ta bar mata sun fito sun yi ta magana, kuma ana ganin su a sahun gaba na jam'iyyar, yasa jam'iyyar Republican ita ma ta fito tana baiwa mata damar yin magana.
Za kuma a ji a karan farko tun bayan cire shi. Sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu ya yi bayanin dalilin yin shiru game da cire shin.
Alhamdulillah, mun samu albarkar tashi da zama da malamai. Shi sama tun da muka bar Kano mun ma sai mun yi magana.
Muna kuma tafa da rahoto akan ambaliyar ruwa da aka samu a yammai jamhuriyar Nijar da ya mamaye gonaki da gidaje masu yawa. Sannan za mu kawo muku shirin baki mai yanka wuya. To amma kafin nan, ga halin da duniya ta wayi gari.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Uwar gidan shugaban Amurka Melania Trump ta faɗa wa Amurkawa a daren jiya Talata dalilin da ya sa ya kamata su sake zaben mijinta shugaba Donald Trump, a yayin da take gabatar da jawabi a wajen taron tsaye da ɗan takara na jam'iyyar Republican daga lambun Rose Garden da ta sake gyarawa kwanan nan a fadar shugaban ƙasa ta White House. Uwar gidan shugaban ƙasar, wadda ita ma take cikin bakin Amurkawa da ta zo daga ƙasar Slovenia, har ta samu zama 'yar ƙasa, ba ta cika shiga tarukan siyasa ba, kuma ba kasafai takan mijinta gangamin siyasa ba. Sai dai wata jami'a ta Melania Trump, shugabar ma'aikata Stephen Gresham, ta faɗa gabanin jawabin na matar shugaban ƙasa a gidajen talabijin cewa dukkan kalaman da take cikin wannan jawabin nata ne. Sauran waɗanda suka yi jawabin nuna goyon baya ga shugaban ƙasa sun haɗa da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo, wanda ya janyo cece-kuce ta hanyar yin jawabin nasa a taron na Republican a madadin Trump daga ƙasar Isra'ila, inda yake kan ziyarar aiki a ƙasar ta Yahudawa. Afirka ta yi wani muhimmin tarihi. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ayyana nahiyar a matsayin wadda ta shawo kan kwayar cutar polio. Wannan ya biyo bayan shafe shekaru hudu ba tare da samun wani dauke da kwayar cutar ba. Da wannan ci gaban, biyar daga cikin yankunan WHO 6, wato da yake kashi 90 cikin 100 na al'ummar duniya, sun huta da wannan cuta da ke gurguntar da mutum. Yanzu kasashen duniya na dab da shawo kan cutar polio. Za ta zama cuta ta biyu da aka shawo kanta bayan karambau. Bai zama da sauki ba, an dauki shekara da shekaru yayin da miliyoyin ma'aikatan jinya suka rika tafiya da kafa ko cikin kwale-kwale da motocin safa da kekuna domin yi wa kananan yara rigakafi a ƙauyuka. Ma'aikatan jinya sun kuma nuna bajinta wajen shiga wuraren da ake fama da tashin hankali domin ceto kananan yara daga cutar da take shanye kafa. A shekara ta 1999, shugaban Afirka ta Kudu Nelson Mandela tare da goyon bayan kungiyar Rotary ta ƙasa da ƙasa suka kudura aniyar shawo kan cutar polio tare da kaddamar da gangamin kawar da polio a Afirka. Ƙasar Koriya ta Kudu ta fara rufe makarantun yankin birnin Seoul a daidai lokacin take fuskantar samun karuwar masu kamuwa da cutar coronavirus ta kusan makonni biyu. Ministan ilimi UNH ya faɗi jiya Talata cewa yawancin ɗalibai za su koma ajujuwansu ta yanar gizo ne har zuwa akalla ranar 11 ga watan Satumba, amma 'yan makarantun sakandare za su ci gaba da zuwa makaranta domin su shirya wa ɗaukan jarabawa. Barkewar annobar a Kudu maso gabashin yankin Koriya ta Kudu ta haddasa jinkirin fara karatun sabuwar shekarar karatu har da tsawon makonni kafin a fara shirin sake budewa a watan Mayu. Cibiyar daƙile yaduwar cututtuka ta Koriya ta Kudu ta fitar da rahoton sabbin kamuwa da korona 280 wanda ya ƙara cikin kwanaki 12 da ya kai 3,175. Baki ɗaya dai yawan waɗanda suka kamu ya kai 18,000.
Zai sake shigowa da ƙarin labaran. Sai dai kafin nan bari mu shiga babin rahotanninmu. To a yau aka shiga kwana na uku a babban taron jam'iyyar Republican da ake gudanarwa ta yanar gizo a nan Amurka. Abokin aikinmu Ibrahim Ka'almasi Garba shi ke sa ido akan yadda taron ke gudana.
Lallai Aishatu, ganin cewa jam'iyyar Democrat ta bar mata sun fito sun yi ta magana kuma ana ganin su a sahun gaba na jam'iyyar. Yasa jam'iyyar Republican ita ma ta fito tana baiwa mata damar yin magana da jagoranci a matakai da dama don a daina ganinta a matsayin cewa ita jam'iyya ce mai ra'ayin riƙau, don haka nan ba ta barin mata su shiga a dama da su. Don haka nan aka bar mata suka yi ta jawabi tun daga ma ranar da aka fara buɗe taron da zuwa wannan rana ta yau, inda mata wajen huɗu suka yi magana a halin yanzu. Kuma gashi matar shugaban ƙasa Melania Trump ita ma tana kan jawabi.
Malam Ibrahim, wani tasiri wannan tsarin zai yi a tsakankanin waɗannan jam'iyyun guda biyu?
Lallai zai yi tasiri, saboda kin san mata na da muhimmanci sosai a siyasar yammacin duniya, kuma muhimmancin nan nasu na daɗa ƙaruwa ne da zamani. Don haka nan shi isa kike ganin jam'iyyar Republican na fitowa na damawa da mata akasari idan abin ya shafi siyasa ko zamantakewa, saboda a daina ganin su a matsayin ƴan ra'ayin riƙau waɗanda ba su tafiya da zamani. Lallai ga dukkan alamu ana ganin zai yi tasiri, kuma shi isa ma suke daɗa barin matan suna fitowa suna maganganu ana harkar shugabanci da su.
To a gaida Ibrahim sai mun sake lalubaka. To har yanzu kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Sarfil Hashim da ƙarin labaran.
Mahaifin Jacob Blake, bakar fatar Amurka da wani ɗan sanda ya harba ranar Lahari a birnin Kenosha na jihar Wisconsin, ya ce ɗansa ya samu shanyewar ɓarin jiki daga ƙugunsa har zuwa ƙafa. Mahaifin na Blake, wanda shi ma sunansa Jacob Blake, ya faɗa wa gidan jaridar Chicago Sun cewa a jikin ɗansa akwai ƙofofin harsasai har takwas, bayan faɗin faɗa da suka yi da 'yan sanda. Sai dai ya ce likitoci sun ce ba su da masaniya ko shanyewar jikin za ta kasance ta dindindin. Ya zuwa yanzu dai 'yan sanda ba su ce komai ba game da wannan abu da ya faru. Abinda suka faɗa shi ne sun amsa kira ne kan wata rigima da ake yi. Kasar Pakistan ta faɗa jiya Talata tana da ƙwarin gwiwa kan tattaunawa zaman lafiya da Amurka ke marawa baya tsakanin ɓangarorin da ba sa shirya Afghanistan don shawo kan rikicin ƙasar da aka daɗe ana yi. Ƙwarin gwiwa ya samo asali ne daga ganawa da ministan harkokin wajen Pakistan Shah Mahmud Qureshi ya yi jiya Talata, tare da tawargawar kilan ƙungiyar Taliban da suke ziyarar aiki a ƙarƙashin jagorancin shugaban sashen harkokin siyasa na ƙungiyar mayakan Mullah Abdul Ghani. Wata sanarwa da Pakistan ta fitar bayan taron ta ce tattaunawa ta mai da hankali ne kan matakin kawo zaman lafiya a Afghanistan ta yadda za a ci gaba. Tattaunawar ta gabar ta samo asali ne daga yarjejeniyar zaman lafiya da Amurka ta rattaba hannu tare da ƙungiyar ta Taliban don taimakawa a kawo ƙarshen tashe-tashen hankula a Afghanistan, da kuma baiwa Amurka damar janye sojojinsu daga ƙasar zuwa tsakiyar shekarar 2021.
Sarfilu Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari kuma mu kawo muku rahotonmu na gaba. A karan farko tun bayan da aka cire shi, sarkin Kano na 14 Muhammadu Sanusi na biyu ya yi bayanin dalilin yin shiru game da cire shi da gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya yi. ga wakilin muryar Amurka daga Kaduna Isa Lawal Ikara.
Salikin Kano na 14 Malam Muhammad Sanusi na biyu wanda ke jawabi a lokacin da majalisar malaman sunna daga jihar Kano ta kawo mai ziyara a masaukin shi dake jihar Kaduna yayi bayanin dalilin da yasa aka ji shi shiru.
Alhamdulillah mun samu albarkar tashi da zama da malamai. Shi sama tunda muka bar Kano ma sai mun yi magana akai ba dan ba ma amfanin magana tunda duk abin da zai faru in ana bin Qur'ani kamar da an san zai taho kuma an san abin da zai biyo baya insha Allah subhanahu wa ta'ala. Man kana yurijul izzata falillahi al-izzatu jami'a. Dokaka yake ne ma ba mulki ba. Izza kuma idan Allah ya bada ita sai a gode masa dan shi yake ba wanda ya ga dama. Muna godiya kware da suke mun san mutanen Kano da mutanen kasan nan yadda zuciya suke kuma muna tare da su.
Muhammad Sanusi na biyu wanda ke ganawa da al'umma daban-daban a ziyarar shi ta farko da ya kawo arewacin Najeriya da yazo Kaduna bayan kwashe dogon lokaci a jihar Eko yace shine jika na farko a tarihin masarautar Kano da Allah ya bayi sarautar Kano saboda haka yana yi wa Allah godiya.
Indai an yarda cewa Ubangiji subhanahu wataala baya zalunci to duk abin da ya same ka in kai duk ka duba kaga cewa kai ba kai ka zalunci mutane ba, ba kai ka zalunci gwamnati ba, ba kai zalunci ƴan uwanka ba, ba kai ka zalunci kowa ba, to sai ka gode wa Allah. Kuma kamar yadda ake faɗa kodi yaushe sarauta rai ne da ita, duk wanda yace ya cire ka daga sarauta faɗa yake dan idan Allah bai kawo ƙarshe ba zai ba shi iko ba, amma daga ran da Allah ya ba mutum iko yace ya cire ka to dama ranar da Allah ya rubuta zaka bar wurin ne, kuma in ma baka daga ba za fita da gawarka. Zuri addabo mutum dubu nawa ne a cikin mutum dubban nan cikin shekara 200 ni ne na 12 kadai a cikin dubbai da Allah ya bawa, bai bawa mahaifina ba kuma dan sarki ne, bai taba wa wani jika ba, ni ya fara bawa jika. Duk in aka ce za a yi fushi ma an yi Allah bujirci, kuma ba a san mai rubuta maka a gaba ba, saboda haka ba abin da zamu ci da Allah sai godiya.
Sheikh Adam Koki shine ya jagoranci ziyarar majalisar malaman sunna daga jihar Kano da suka kawo wannan ziyara jihar Kaduna. Sai dai Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa ne yayi jawabi na fakacin wannan ziyara.
Dan sarki baya kan kujerar sarauta a jihar Kano, to ya riga ya tafi da tasa sarautar, ya tafi da nasa matsayin, shi kuma wannan matsayin da wannan sarautar da wannan darajar mutum take riba kujera ba. Kuma gashi Allah ya nuna haka, jama'a suna son ka, suna kaunar ka, ka inda a ce Kano ka shiga da kaga irin abin da zai faru na halacci da mutane suka shirya, amma duk da haka mun ga yadda aka tare ka, mun ga yadda mutane suka girmama ka.
A ranar Lahadin da ta gabata ne dai mai martaba sarkin Kano na 14 Muhammad Sanusi na biyu ya kawo ziyara jihar Kaduna domin godiya ga gwamna Nasiru Ahmad El-Rufai da ya bashi makamai har guda biyu tun lokacin da gwamnan Kano ya cire shi, tare da ganawa da sauran al'umma da suka fito daga sassa daban-daban na arewacin wannan kasa. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A gaida na Ikara. A jamhuriyar Nijar kuma ambaliyar ruwa ta mamaye gonakin shinkafa da gidaje da dama a gabar kogin Isa, wato kogin Kwara ta inda yake ratsa birnin Yamai, sakamakon ruwan sama da ake tafkawa kamar da bakin kwarya a cikin watan nan na Agusta. Wakilin muryar Amurka a Yamai Suleiman Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Lamarin wanda a wannan karan ya zo cikin yanayi mai tayar da hankali saboda yadda ruwa ke kwararowa da ƙarfi sanadiyar batsewar da ba kasafai kogin Isa ke yin irin ta ba, ya fara ne da lakume gonakin shinkafa. Matsalar da manoman da wannan bala'i ya afkawa ke alakantawa da rashin bayar da kulawar da ta dace ga wannan ganuwa mai shekaru kusan 8 a duniya.
Bana mun yi inundation, ba mu kona da dare, ba mu kona da rana, muna bisa aiki. Ya kamata ko gwamnati ko su ko su diba talakawan su na ai don muna suna nan, don Allah su gwamnati ya taimake mu, ya muna digi.
Ruwan saman da ke ci gaba da sabka a birnin Yamai ba kakkautawa a cikin watan nan na Agusta ya sanya kogin kutsawa cikin gidaje a ungwanin da ke gabda gadar Pont Kennedy. Pastor Jeremy Shekarauna majami'ar Eglise Evangelique International Centre Biblique na daga cikin mutanen da ruwan ya tilastawa kaura ba shiri.
C'est une situation déplorable parce que
yace wannan wani abin takeici ne domin ruwa ya mana barna da yawa. Mun kwashe kaɗan daga cikin abubuwan da muka iya kwashewa, amma mafi yawancin dukiyoyinmu ruwa ya tafi da su.
On a travaillé pendant toutes ces deux semaines chaque jour.
Haka kuma batsewar kogin ta shafi gidajen bayan Allah unguwar Kombo, lamarin da ya tilasta musu kaura don neman mafaka a wata makaranta.
Ta
ce kwana takwas muka yi ba ma barci, muna fama da ruwa. Ɗakunanmu sun ruguje, ruwa ya tafi da kayayyakinmu, sai tabarma biyu kawai suka yi saura. Su muke shimfiɗa wa yara. Ƙarfinmu ya ƙare, ba mu da inda za mu je. Muna kira ga gwamnati ta taimaka ta samo mana matsugunni, domin da Allah muka dogara muna neman ɗauki daga gare ta. Prime Minister Birjira Fini da makarabansa sun ziyarci unguwannin da aka fuskanci rugujewar gidaje sanadiyar mamayar kogi. Lura da girman wannan matsala yasa aka soma kiran mazauna yankunan da kogin Isa ke ratsawa su gaggauta kwashe dukiyoyinsu. Kanal Abubakar Bako shine shugaban hukumar jami'an kwana-kwana.
Waɗanda a cikin department na Ayeru, Jiliberi, Bankilare, Gote, Kolo, Sai, Falmai, Doso, Dagaya. Hanya mai ma ana ce musu su yi kokari duk arzikin da gare su cikin filin ruwa su shaye shi. Masu harakar noman shinkawa su ma su san da noman shinkawa in shinkawa ta kai awa 72 ruwa sun ruhe ta ba za a can albarka ta ba. Don ka ana roƙon su yi kokari su dakata kaɗan sai in ruwa sun shaye. Su samu su cigaba da wannan aiki.
Dama dai a jajibirin sabkar damanar bana, ma'aikatar hasashen yanayi ta hango cewa za ta yi a samu sabkar ruwan sama fiye da yadda aka saba gani a can baya. Dalili kenan ta gargaɗi jama'ar Nijar da hukumomin wannan ƙasa su kwana cikin shiri saboda abubuwan da ka iya biyo baya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Sule Barma, kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Akan mitoci 16, 25 da kuma 31. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za su iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Duk wanda ya ce ya cire ka daga sarauta fada yake, don idan Allah bai kawo ƙarshe ba zai ba shi iko ba. Sarkin Kano da aka cire Muhammadu Sanusi na biyu kenan, sa'ad da ya ziyarci arewacin Najeriya karon farko tun bayan da aka sauke shi daga sarautar. Jama'a assalamu alaikum. A kwanakin baya an ruwaito gwamnan jihar Kaduna Nasiru El-Rufa'i yana tofa albarkacin bakinsa dangane da cece-kucen amfani da tsarin karɓa-karɓa ga jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya a wajen tsayar da ɗan takararta na shugaban ƙasa a zaben shekara ta 2023. Malam El-Rufa'i dai ya bayyana ra'ayin cewa ta yiwu jam'iyyar tasu ta APC ta duba yiwuwar tsayar da ɗan takararta na shugaban ƙasa daga yankin kudancin ƙasar domin mutunta tsarin na karɓa-karɓa. Wannan ya biyo ne bayan da kalaman makusancin shugaba Buhari, wato mamman daura a kan lamarin, suka janyo cece-kuce tare da martanin fadar shugaban ƙasa da kuma jam'iyyar ta APC, waɗanda duk suka barantar da kansu daga ra'ayin na mamman daura da ya ce za a duba mutumin kirki ne wajen tsayar da ɗan takarar zaɓen na shekara ta 2023 ba wai la'akari da yankin da ya fito ba. A wannan karon ma, gwamnan jihar Nasarawa injiniya Abdullahi Sule a hirarsu da Yusuf Harande ya ce kalaman na gwamnan El-Rufa'i ra'ayinsa ne ya bayyana, ba na gwamnoni ko jam'iyyar ta APC ba.
Ina jin ko shi da ya magana ai bai ce yayi ne da yayin jam'iyya ba, bai ce kuma yayi da na gwamnoni ba, ai bai kai inda wani zai iya magana da yawun gwamnoni ba. Shi dai ya magana ne a matsayin kanshi, in kuma ka kula ya taba magana irin wannan wanda ya sabantawa abin da ya faɗi. Ya taba maganan cewa ba damu ba, za a mutum wani mutumin arewa ko mutumin ina ma zai iya yi. To kuma daga baya yanzu ina jin ya samu canjin ra'ayi, ya ce za a iya tura shi can. To duka wa'annan ra'ayi ne wanda shi yake faɗi a abin nan tun da nake ni ina gwamna. Ba mu taba zama a wurin mitin ɗinmu na gwamnoni ko da shugaba. shugaban kasa ko da su shugabannin jam'iyya ko da wani a ce an yi maganan shugabancin kasa ba dan an zabe mu kenan ko shekara daya da wani abu yanzu muka ba mu wuce ba a ce kuma shikenan mutum ba zai tsaya ma yayi aiki ba sai maganan kuma wa zai karbi shugabanci ne ina jin ma kamar gaskiya ana daukan abu ne wanda lokacin shi bai kai ba
to kuna ganin wannan shi gwamnatin jihar Kaduna yayi riga malam masallaci kenan
kamar inda na faɗi ba yanzu ya fara wannan maganan ba yayi wannan maganan tuntuni lokacin da in ka tuna aka yi ta rikici yake cewa ba dole bane mulki sai ya koma kudu a samu dai wanda zai iya rike mulki kawai a bashi to saboda haka in ma riga malam shiga masallaci ne yayi wannan tuntuni tun kafin a sake yin wannan din so ba wani sabon abu ba
Sarkin Kano da aka cire Muhammadu Sanusi na biyu ya ziyarci arewacin Najeriya karon farko tun sa'ar da ya koma Eko yan kwanaki bayan cire shi daga sarautar da gwamnatin jihar ta yi inda ya ziyarci jihar Kaduna da ke makwabtaka da jihar ta Kano lamarin da shi ma ba sabon ba a kasar ta Hausa Muhammadu Sanusi wanda ke cikin fita irin ta sarauta ya ziyarci babban aminansa gwamnan Kaduna Nasir El-Rufai inda kuma ya yi jawabi karo na biyu akan cire shi daga sarautar da aka yi duk da yake dai ya yi kokarin kaucewa nuna yatsa akan wani
waɗannan abubuwa kamar yadda aka faɗa suna zuwa kuma kullun muna godewa Allah subhanahu wataala shi sama tunda muka bar Kano ba sai mun yi magana akai ba dan ba ma amfanin magana tunda duk abin da zai faru in ana bin Qur'ani kamar da an san zai taho kuma an san abin da zai biyo baya insha Allah subhanahu wataala san da ubangiji ya ce kulillahumma malikal mulk ai a wannan ayar abu hudu ya faɗa yana ba da mulki yana karban mulki shi yake daukakawa shi yake gaskantawa to ita daukakar ita Allah yake alima isa kuma idan Allah ya bada ita sai a gode masa dan shi yake ba wanda ya ga dama ba wani abin da muka yi wa Allah ba mu da labarin cewa Allah ya fi san mu akan wani ganin damarsa ne mun san mutanen Kano da mutanen kasan nan yadda zuciya suke kuma muna tare da su kuma kamar yadda malam ya faɗa shi shugabanci dama ai hidima ne saboda Allah ya taimake ni da matana da ƴaƴana yadda muka karba bin nan gaba daya babu wani tashin hankali a cikin gidan saboda in aka dinga kirga alkhairai iri-iri da suke tattare da abin nan sai a gaba za a kirga su ba in dai an yadda cewa ubangiji subhanahu wataala baya zalunci to duk abin da ya same ka in kai dai ka duba kaga cewa kai ba kai ka zalunci mutane ba ba kai ka zalunci gwamnati ba ba kai ka zalunci ƴan uwanka ba ba kai ka zalunci kowa ba kai dai ba za a ce ga abin da kai ba to sai ka gode wa Allah ka san alkhairi ne a gare ka kuma kamar yadda ake faɗa ko da yaushe sarauta rai ne da ita in lokacin ta yazo lokacin ta karba yazo duk wanda yace ya cire ka daga sarauta fa da yake dan idan Allah bai kawo karshe ba ba zai ba shi iko ba amma daga ran da Allah ya ba mutum iko yace ya cire ka to dama ranar da Allah ya rubuta zaka bar wurin kuma in ma baka daga ba za fita daga warka saka ita sarauta ba a cewa Allah ya karba sai dai a ce Allah ya bayar zuri'ar da ba mutum dubu nawa ne a cikin mutum dubban nan cikin shekara 200 ni ne na 12 kadai a cikin dubbai da Allah ya bawa bai bawa mahaifina ba har ya mutu bai yi ba kuma dan sarki ne bai taba ba wani jika ba duk sai yaya ni ya fara bawa jika sannan kuma ya bamu dama iyakacin kokari muka sauke nauyin amana da ya dora mana shekara wajen 6 to banda ka gode masa har ka mutu mai zaka ci da Allah duk in aka ce za a yi fushi ma an yi Allah bujirci da bai bayar ba fa waje zancen karba kuma da ya bayar bayan wata daya dauki ranka ba ko kuma da lokacin karbar da dai tashi karba ranka ya karba fa da yanzu ba ma ayi da kai balle kai baki ciki to amma ya barka da ranka ya barka da lafiyar kai ya barka da iyalinka kuma ba a san mai rubuta maka a gaba ba saboda haka fa abin da zamu ci da Allah sai godiya sai farin ciki kuma da fatan Allah ya ba mu dama duk inda muke mu ci gaba da yi wa mutane hidima ko mu ci gaba da bautawa al'umma dukkaninmu Allah ya samu gama lafiya
to sai dai wata tawagar malamai da suka yi tattaki daga Kano domin tarbon sarkin a Kaduna sun je ne da wani sako ta bakin mai magana da yawunsu Sheikh Ibrahim Daurawa
mun shirya domin ziyartar mai martaba sarki da kuma jaddada goyen baya da kuma yi masa addu'a bisa iftila'i da ya shafe mu jama'ar Kano ba shi ba kuma mu kara bashi hakuri akan abin da ya faru na yanayi da ya aka samu kai a Kano, wanda an san abu ne da ya faru wanda ba a saba ganin irinsa ba. Kama komai Allah ta'ala ya tsara shi ne abin da ya fi dacewa, kuma a gaya masa al'umman jihar Kano har yanzu suna tare da shi, suna begensa, suna kewarsa, kuma suna yi masa addu'a. Nufin da aka yi na awulakanta shi, awulakanta mu jama'ar Kano, Allah bai amince ba. Allah ya fidda shi daga abin da aka shirya masa, kuma gashi da lafiyarsa da mutuncinsa da darajarsa da sarautarsa da Allah ya bashi. Dan sarautarsa ba iya fadin Kano bane, daga Allah ne. Dan sarki baya kan kujerar sarauta a jihar Kano, to ya riga ya tafi da tasa sarautar, ya tafi da nasa matsayin. Shi kuma wannan matsayin da wannan sarautar da wannan darajar, mutum take bi ba kujera ba. Duk inda ka tafi da abin ka zaka tafi. Jama'a da yawa sun so su taso musamman su zo domin su zo su yi maka, inda a ce Kano ka shiga da kaga irin abin da zai faru na halacci da mutane suka shirya. Amma duk da haka mun ga yadda aka tare ka, mun ga yadda mutane suka girmama ka, mun ga yadda kuma jama'a suke ta dodo. Mu kanmu yanzu da kyar muka shigo nan saboda dimbin jama'a da suke ta zuwa, maza da mata da dangi da ƴan uwa da masoya, kuma muna dauke da sakonni na gaisuwa da na jaddada bai'a da goyen baya daga al'umman da muke tare da su. Ko yanzu nan a waje muna ta fadar canje-canje na alheri da ka kawo cikin masarautar Kano, ba kuma iya masarautar Kano ba, ƴan uwa da dangi da mutanen da suke baya da yawa duk suna fada alherin da aka yi musu, suna gaya mana banda waɗanda aka sa musu albashi, banda wanda aka tura su karatu, banda wanda aka taimaki ko aka tallafi ko aka agaji rayuwarsu, su ma suka zama mutane. Irin waɗannan ana ta fada, dama wani abin sai baka nan, sai jama'a su kowa ya tuno abin da ka ba shi shawara ko ka gaya masa ko kai masa na alheri wanda ba zai manta ba.
Wannan ziyara dai ta janyo ra'ayoyi da dama, amma saboda karancin lokaci anan za mu dasa aya. Ya tare mu a mako mai zuwa don jin waɗannan ra'ayoyin. Godiya ga wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikra da Yusuf Haranti. Cuba Hero Diodone ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.
Da Murtala Faruk Sanyinna da wannan shiri nasa. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a taƙaice.
Uwar gidan shugaban Amurka Melania Trump ta faɗa wa Amurkawa a daren jiya Talata dalilin da ya sa ya kamata su sake zaben mijinta shugaba Donald Trump, a yayin da take gabatar da jawabi a wajen taron tsaye da ɗan takara na jam'iyyar Republican daga lambun Rose Garden da ta sake gyarawa kwanan nan a fadar shugaban ƙasa ta White House. Afirka ta yi wani muhimmin tarihi. Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta ayyana nahiyar a matsayin wadda ta shawo kan ƙwayar cutar polio. Wannan ya biyo bayan shafe shekaru huɗu ba tare da samun wani ɗauke da ƙwayar cutar ba. Da wannan cigaban, biyar daga cikin yankunan WHO shida, wato da yake kashi 90 cikin 100 na al'ummar duniya, sun huta da wannan cuta da ke gurguntar da mutum. Yanzu ƙasashen duniya na dab da shawo kan cutar polio. Za ta zama cuta ta biyu da aka shawo kanta bayan ƙarambau. Kasar Koriya ta Kudu ta fara rufe makarantun yankin birnin Seoul a daidai lokacin da take fuskantar samun ƙaruwar masu kamuwa da cutar coronavirus ta kusan makonni biyu. Ministan ilimi UNH ya faɗi jiya Talata cewa yawancin ɗalibai za su koma ajujuwansu ta yanar gizo ne har zuwa akalla ranar 11 ga watan Satumba, amma 'yan makarantun sakandare za su ci gaba da zuwa makaranta domin su shirya wa ɗaukan jarabawa. Mahaifin Jacob Blake, bakar fatar Amurka da wani ɗan sanda ya harba ranar Lahadi a birnin Kenosha na jihar Wisconsin, ya ce ɗansa ya samu shanyewar ɓarin jiki daga ƙugunsa har zuwa ƙafa. Mahaifin na Blake, wanda shi ma sunansa Jacob Blake, ya faɗa wa gidan jaridar Chicago Sun cewa a jikin ɗansa akwai ƙofofin harsasai har takwas bayan faɗin faɗa da suka yi da 'yan sanda. Sai dai ya ce likitoci sun ce ba su da masaniya ko shanyewar jikin za ta kasance ta dindindin. Kasar Pakistan ta faɗa jiya Talata tana da ƙwarin gwiwa kan tattaunawa zaman lafiya da Amurka ke marawa baya tsakanin ɓangarorin da ba sa shirya Afghanistan don shawo kan rikicin ƙasar da aka daɗe ana yi.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu can anjima da ƙarfe 8 agogon Najeriya kamar da Chadi, wato ƙarfe 7 kenan agogon Ghana, za ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilu Hashin Gumal da ya taya ni gabatar da shirin, da Tubahiro Diodone da ya haɗa shirin kuma ya bada umarni, sai injiniyan mu na yau Aisha Sule ce daga nan birnin Washington DC. Ke muku fatan kasancewa cikin ƙoshin lafiya. Ma'assalama.